kafin nan sai mu ansa tambayoyi da aka wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuto insha Allah. Na'am. A tambayar farko ya fara da addu'a, Allah ya kara wa malam lafiya, amin. Idan mutum ya kasance ya lazimci yin sallar dare kafin Ramadan, to malam idan mutum ya bi jam'i sallar tarawih da shafa'i, to malam mutum zai iya jinkirta wuturi ne ko zai bi liman ne yayi wuturi? Eh, idan mutum yana da kaunar tashi a ƙarshen dare domin yayi qiyamul layl, kuma yana so kuma ya samu albarkar yin tarawih tare da liman da falalar da ta kunsa kamar yadda suka zo a cikin hadisai, yana da damar yin haka. Shi ita falalar yin tarawih tare da liman shine wanda yayi ta za a rubuta masa cewa wanda yayi ta har aka idar da sallar tare da liman da shi, kutibat lahu qiyamu layla, kamar yadda yazo a hadisin Abi Dharr, za a rubuta masa cewar daren gabaki daya ya raya shi a cikin yin sallah. To ita shi kuma yin sallar dare a ƙarshen dare, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine yafi falala, fa innaha sa'atun mashhuda, sa'a ce da mala'iku suke halartarta, saboda dacewarta da sulusun dare na ƙarshe, lokacin da Allah yake karban addu'a kuma yake gafara ga bayinsa, yake kyaututtuka gare su. Saboda haka idan mutum zai iya hada du guda biyun, to wannan alkhairi ne mai yawa. To sai dai dangane da tambayar yaya zai yi, zai yi shafa'i ne kawai in ya so, ba zai yi wuturi ba sai ya tashi da daddare, saboda ganin cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda yazo a hadisin Abu Sa'id, ij'alu akhir salatikum bil-layl witra, ku sanya sallarku ta ƙarshe a cikin dare ta zamanto wuturi. To abinda fatuwar Imam Malik akan wannan shine, idan mutum yayi sallah tare da liman, in yayi wuturi a farkon dare, in ya tashi da dare kawai sai ya rinka yin raka'a biyu, saboda haka zai yi wuturi din tare da liman, ba wai kawai ya shafa'i ba, domin in yayi shafa'i bai yi wuturi ba, bai tsaya ya bi liman sallah har aka gama tare da shi ba. To kuma gashi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Abi Dharr shine, man qama ma'al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla, wanda yayi sallar dare sallar tarawih tare da liman har aka yi sallama da shi, to za a rubuta masa yayi daren gabaki daya yana sallah. Saboda haka yayi wuturi tare da liman, in ya tashi kawai sai ya rinka raka'a biyu, domin ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah raka'a biyu bayan yayi wuturin sa a zaune, kamar yadda yazo a cikin Sahih Muslim a hadisin Aisha radiyallahu anha, bayan yayi wuturi a zaune yana yin sallah raka'a biyu. Saboda haka wannan bayan yayi wuturi, na'am, a zaune, bayan yayi wuturi sai kuma yayi raka'a biyu a zaune, a ƙari akan wuturi din. Wannan ba koyaushe ne yake haka ba, amma yayi wannan domin bayanin halacci, musamman saboda irin waɗanda za su samu irin wannan hali. Domin kamar yadda yazo Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance yana wuturinsa a farkon dare, Sayyidina Abubakar yana wuturinsa a ƙarshen dare. Sun je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye su, suka ce ga yanda suke sallar dare, yace kowa ya faɗi yanda yake. Sayyidina Umar yace ina yin sallah a farkon dare, sannan Allah ya ne wuturi na, in kuma Allah ya yassare min na tashi a ƙarshen dare sai in rinka raka'a biyu. Shi kuma Sayyidina Abubakar yace ni ina jinkirta wuturi na sai a ƙarshen dare. Saboda haka kowanne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirarin sa, don haka wannan din shine abin da yafi dacewa, wanda idan mutum yayi sai ya zamanto ya hada maslahar biyu. Abin da yasa aka ce ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zamanto wuturi, wato wanda zai zamanto cewar idan zai yi sallah da daddare, to ya sanya sallar da zai yi ta ƙarshe ita ce wuturi, ya rinka raka'a biyu wanda za ta zamanto ita ce ta ƙarshen sa kafin fitowa alfijir, ta zamanto wuturi. In ya gama wuturin, in ya sanya ta sai ta zamanto ta sanya sallolin sa na dare wuturi. To idan mutum haka ya tsara, amma kuma wani abu ya zo ya sanya shi, wata dama ta zo masa da zai sake yin wata sallar bayan wuturi, ba za a ce ya aikata makruhi ba, domin ya saba wannan hadisin. A'a, maksudi dai ya zamanto kan cewar sallar daren gabaki daya wuturi ce. Waɗansu sukan ce idan mutum ya yi sallah tare da liman din, in aka yi wuturi aka yi sallama sai tashi raka'a daya sai ta koma shafa'i, sai ya zamanto cewar idan ya tashi sai yayi raka'a biyun sa yayi wani wuturin nasa sai ya zamanto bai yi wuturi guda sai ya zamanto ya sanya wuturin sa a ƙarshen dare to amma mushkilan a cikin wannan shine wato yayi kamar wuturi biyu ne yayi wuturi tare da liman duk da yake da liman yayi sallama sai ya tashi ya ƙara raka'a daya sannan kuma yayi nasa wuturin kuma ba a so ayi wuturi biyu a cikin dare saboda haka al'aula dai wannan wanda shine wanda asar ya zo masa daga hadisi daga abinda aka ruwaito sayyidina Umar yana yi kamar yanda ina ga a cikin littafin salatul layl wa qiyamu ramadan na Muhammad ibn Nasr al-Marwazi yawanci da azumi ne wani lokaci ma ko ba da azumi ba idan mutum alal misali yana ganin cewar ba zai samu tashi karshen dare ba sai ya shafa'i da wuturinsa ko ya saba wuturinsa kafin ya bacci yake kuma sai Allah ya yassare masa ya tashi a tsakar dare to in ya tashi kawai ya raka'a biyu ba ya raka'a ɗaya ba don ta cike masa waccan sannan kuma ya sake yin wani wuturin daban in yayi haka yayi wuturi biyu a cikin dare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witran fi layla to sannan wannan yace Allah ya saka maka da aljanna amin ina neman addu'ar malan da talibai akan wata bukata ta Allah ya kara malan lafiya da nisan kwana amin Allah ya biya maka bukatarka kuma duk Allah ya biya mana bukatunmu sannan wannan yace Allah ya gafarta malan tambaya na shine to irin mutanen da suke zama a majalisu daban-daban wanda da zarar lokacin sallah yayi sai su tashi su yi jam'i koda ko akwai masallatai kusa da su to malam wannan sallar ta su ta kai darajar wanda ake yi a masallatan wannan sallar ta su bata kai darajar wanda ake a masallatai ba duk da yake sun samu yin sallar jam'i amma sallar jam'i abin da yasa ta samu falalar da take da ita shine mutum zai yi alwala ya fito daga gidansa ba abin da yake fito da shi illa sallah wannan niyyar kadai alheri ce da ba za ta samu ba ga wanda yake sallaci tun ta same shi a majalisin sai ya tashi ya sallah wanda takannas ya fito daga gida abin da ya fitar da shi daga gida shine wannan ibada sannan na biyu ya duk takin da yake yi ibada ce ana bashi lada ana kankare masa zunubi ana daukaka darajarsa sannan in jije ya shiga cikin masallaci a lokacin da yake tafiyar ana rubuta masa cewa yana sallah ne in yaje ya zauna yana jiran liman ana rubuta masa cewa sallah yake to sannan kuma yayi sallah tare da liman to haka su duk waɗannan ba su da shi abinda kawai suka samu sallah tare da liman kuma nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi salatul rajul fil masjid afdalu tafdulu min salatihi fi baitihi aw fi suqihi bi 25 daraja sallan mutum a cikin jama'a sallan mutum a cikin masallaci sallan mutum a cikin masallaci haka yace tafdulu min salatihi fi baitihi aw fi suqihi ta fi falala akan sallarsa da yayi a gidansa ko a kasuwarsa ko a kantinsa duk wani abu wanda ba masallaci ba kaga majalisi ya shiga ciki saboda haka an kayyade sallar da masallaci dan haka a tashi a bar majalisi a tattaka domin a rubuta mutum wannan tattakun nasa shine yafi shine zai tabbatar masa da samun cikakken samun ladar jami'i sannan malam akwai wani akan yin karatun alqur'ani lokacin da ake kiran sallah to akan yi karatun alqur'ani lokacin da ake kiran sallah karatun alqur'ani shine zikirin da yafi komai amma abinda yafi zikirin da yake mai falala yakan zamanto wani yafi shi idan aka shiga wani hali kamar yayin da ake sallah duk da yake karatun alqur'ani shine afdalul zikr zikirin da yafi komai amma yayin da ake kiran sallah zikirin da yafi shine ka rinka amsa abinda mai kiran sallan yake faɗa kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir idan sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin idan kuka ji kiran sallah ku faɗi irin abinda mai kiran sallan yake faɗa to kaga wannan zikirin da zaka faɗa a lokacin yafi ka tsaya kana karatun alqur'ani Allahumma illa in zaka iya hada dubin wanda yake shi kuma babu sakina ko ka karanta aya guda ɗaya saboda wata kila in yace kafin yace gama cewa ashhadu an la ilaha illa Allah ka karanta aya biyu ko uku irin mai tsawaitawa ne sai ka karanta aya biyu in ya gama sai kuma ka amsa sannan ya sake wani kiran sallan kai kaga ka hada dubiyan kai karatun alqur'ani kuma kai ijaba din to wanda babu laifi idan mutum zai iya haka amma wani lokaci sai kaga raba hankalin yafi ka tsaya ka bar karatun har sai an gama kiran sallar kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka roƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasila sai ka dawo ka ci gaba da karatun alqur'ani musamman ganin kan cewa waɗansu malamai sun ce ko a cikin sallar nafila kake in kirji kiran sallah za ka amsa ma mai kiran sallah kiran sallah ne kauli ne daga cikin aqwal din malamai shi kuma yana cikin matabar malik ma na'am 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 idan ya zamanto cewar kamar masallacin su suna jinkirta sallah alal misali sai karfe 2 ko kuma kuna zaune kuna so ku samu falalar sallah a farkon lokacin ka to yaya za a yi kamar wannan za a jinkirta falalar farkon lokaci domin neman samun jam'i ko kuwa wanne ya kamata ya jinkirtar da falalar samun lokaci a hakura da ladan samun yin sallah a cikin masallaci wanne ne yafi shine sai a yi fiqhul muwazana sai a auna a ainin fa'idar da ke cikin yin sallah a cikin jam'i fa'ida ce mai yawa na farko dai akwai haduwar kalma guda daya da rashin warewa dan shi kansa mutane su ware kansu ba sa yin sallah sai a ba sa yin sallah tare da jama'ar da take tabbatatta a wajen akwai mafsada a cikin wannan saboda haka ni sai ni a zabi na sai in ga gara a bar yin sallar a lokacin a tsaya a shiga cikin jami'i ayi Allahumma illa in zaka tafi wani masallacin wanda suke sallah a wannan lokacin to wannan shikenan babu laifi amma inda kuke kuna makwabtaka da masallaci ku ware kanku ku rinka sallar ku kuku kadai saboda suna dan jinkirta sallah din al'aula a shiga cikin zamanto kan cewa an samu hadin kai an yi sallah lokaci daya watakila wannan zai sa su a hankali sai su dawo su ma su koma masu sallah a farkon lokacin sallar kasuwa sallar kasuwa za a kayyade da inda ake kiran sallah masallaci da ake kiran sallah shine wanda za a bi amma ba kawai waɗanda suke za su yi jama'a a wannan kantin za su yi jama'a a wannan kantin ba Allah sai dai kuma watakila in mutane in wannan suka ji kowace jama'a sai su ce za ta yi ta kiran sallah ko amma dai kamti masallaci ba zai dauki mutane ba a to amma ba za su iya bin masallacin ba daga inda suke to sai su bi ya zamanto kan cewa lokaci daya kun ga mu yana ɗaya daga cikin abinda waɗansu ƙasashen musulmi suka yi ƙoƙarin yi saboda suna da ƙarfin shugabanci na addini mu kuwa nan saboda kowa ya yi abinda ya ga dama ne ba mu da wannan yanzu kaga a ƙasashe da dama lokaci ɗaya ake kiran sallah in aka yi kiran sallah nan lokaci ɗaya duk za ka ga an shiga masallaci sai dai a ɗan samu bambanci iqamar tana bambanci waɗansu su iqama minti 15 bayan kiran sallah waɗansu minti 10 waɗansu minti 20 wa haka za amma dai lokacin da za a yi kiran sallah guda ɗaya ne ƙasashe da dama suna wannan ba wai kawai Saudiya bane wanda ɗaya da wannan yana daga cikin abin da wato fa'idar shugabanci wanda kuma zai taimaka ma mutane wajen haɗuwar kalma da daidaituwar al'amuran addini to bambancin aqida ai bai kamata ya sa an raba sallah ba inda ba dai bokaye ba ne am? To shi ne duk ai wannan yana daga cikin masibanmu cewar kowa zai zaɓi lokacinsa ya yi inda da shugabanci guda ɗaya ai za a haɗu ne a kan lokaci ɗaya a ce ga lokacin da za a yi sallar amma yanzu ga hatta ganin wata ma ana nema a yi challenge a ce ai sarkin musulmi ba shugaban musulmi ba ne saboda haka ba dole ne a bi shi ba kamar yadda waɗansu suke faɗa to haka irin wannan fitinar haka take zuwa kowa ya gaban kansa a cikin addini shi kenan addini ba a yi masa gata ba ba mu yi ma kanmu gata ba in muka yi haka duk irin waɗannan tambayoyin da ba za su zo ba inda akwai ingantaccen shugabanci da kalmar mu a haɗe take sannan da yaushe ne ake yin kunuti kafin ruku'u kuma yaushe ake yi bayan ruku'u zaɓi ne kowanne kai duk daidai ne annabi sallallahu alaihi wasallam bi yayi waɗansu suna tafsil suna cewa kunutun da ake yi cikin ramadan da wanda ake yi da wanda ake yi a sallar asuba ga waɗanda suka ce ga wanda suka lizinci yin kunuti a kowace sallar asuba kafin ruku'u ne, amma kunutun da ake yi saboda dalilin afkuwar wata musiba a cikin al'umma wanda ake ce masa kunutun nawazil, shi bayan sallar shi bayan ruku'u ne. Waɗansu suna da wannan tafsil ɗin saboda hadisan da aka hada, amma hadisin Anas radiyallahu anhu na kunutun Annabi sallallahu alaihi wasallam bi ya tabbatar da biyun. Saboda haka mafi abinda yake zabin waɗansu malamai, kuma wannan shine abinda yafi ni a gajeren sanina da ra'ayina, ina ganin wannan shine yafi kowanne ake ji ɗaya ne, don babu wani dalili akan cewar na nawaz, don wanda yazo na nawazil din shi ma an tabbatar da yinsa kafin ruku, kamar yadda na nawazil din aka tabbatar da yinsa bayan ruku. Saboda haka a ce ba za a yi na nawazil ne kawai za a yi bayan ruku'u, amma wanda ba na nawazil ba a yi kafin ruku'u, ko kuma bil'aks, wannan babu wani gamsashen dalili akan wannan. Saboda haka kowanne aka yi ɗaya ne, mutum yana da zaɓi ya yi kunuti kafin ruku'u ko ya kunuti bayan ruku'u. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
نعم. الله جل وعلا yace qala sai annabi Musa da annabi Harun suka ce, wato har sun je wajen fir'a lokacin da suka yi azama akan tafiya wajen fir'aun, rabbana innana nakhafu an yafruta alaina, ya ubangijinmu mu muna jin tsoron kan wato ya gaggauta afkar da uquba akan mu, ko ya gaggauta kashe mu, ya zamanto bai saurare mu ba har mu masa bayanin da'awa din, au an ya tsoga, ko kuma ya yi tsagawa ya wuce iyaka ya yi girman kai ya zamanto ya saki baki akan matsayin Allah jalla wa ala, ya faɗi maganganu waɗanda ba su dace ba ga janibin rububiyya domin ya bakanta mana. Saboda haka sai ya saki bakinsa akan Allah. To shi kuma su kuma a matsayinsu na manyan annabawa suna ganin suna jin tsoron su zamanto sun je wajen da za a saki baki akan Allah jalla wa ala, tunda ko shi Fir'auna bai yadda Allah ba, suna jin tsoron kada ya saki bakinsa ya ce ma zai zagi Allah gabaki daya idan sun je sun yi masa wa'azi. Saboda haka suka bayyana wannan hali nasu na jin tsoro. Ba a bayyana, Al-Qur'ani yana nade kissa daga umarnin da Allah ya yi ma annabi Musa, ya ce su tafi da shi da ɗan uwansa, wanda wannan zai iya daukan cewa yana daga cikin abin da Allah duk ya gaya ma annabi Musa a tsuru Sina, ya gaya masa ya ce su tafi tare da ɗan uwansa. Saboda haka shi ɗan uwansa Harun ba ya ji umarnin ba ne daga Allah, izhab anta wa akhuka bi ayati, ka tafi kai da ɗan uwanka. Wato Allah ya gaya ma annabi Musa ne, ya gaya ma annabi Harun cewa su tafi tare. To ba a faɗi kan cewar to har ya zo ya same shi, a ina ya same shi, wannan duk Al-Qur'ani ba a faɗa ba. Saboda maqsudi shine a faɗi wato darussa da fa'idodi da za a samu. Amma kamar yadda ya zo a cikin sifrul huruj exodus kenan, da aka yi bayanin wahayin da Allah ya yi ma annabi Musa, ai cewa aka yi annabi Harun shi ma mala'ika ya zo ya saukar da wahayi gare shi cewa ya je ya tari annabi Musa a dutsen Horeb, shine dutsen Sina da yake sukan ce masa dutsen Musa, ya haɗu da shi a nan, daga nan suka tafi wajen Fir'auna. Amma Al-Qur'ani bai faɗi wannan ba, to saboda haka babu wani fa'ida akan saninmu ga yadda suka haɗu har suka je wajen Fir'auna. To kafin su je wajen Fir'auna, bayan Allah ya gaya musu abinda za su faɗa masa, sai suka ce to Allah muna jin tsoron ya zamanto ya gaggauta wato afkar da ukuba akan mu ko ya kashe mu ko kuma yayi dagawa wato yayi dagawa wato ya wuce iyaka a wajen sha'anin Allah tunda dama sifarsa shine dagawa yana daga cikin dagawarsa da yace ana rabbukumul a'la ya faɗi wannan magana to sai Allah madaukakin sarki sai yace qala la takhafa yace kada ku ji tsoro ku biyun nan kada ku ji tsoro ai kada ku ji tsoron wannan abin zai afku innani ma'akuma lallai ni haqiqa ina tare da ku Allah ya karfafa wannan da inna wanda take nuna ta'kidi da kuma jumla wanda take ismiya ba wai cewa ni zan kasance tare da ku ba a'a ni ina tare da ku jumla ismiya tana nuna al-thubuti wal dawam tana nuna tabbaci da rashin canzawa wato Allah yana cewa bazan gushe tare da ku ba asma'u wa ara ina ji ina gani wannan ita ce wadda ake ce mata al-ma'iyatul khassa wato tarayya wato kasancewar Allah tare da bayinsa ko tare da bawansa kasancewa yana tare da su ta musamman amma Allah yana tare da kowa Allah yana tare da kowa wa huwa ma'akum aina ma kuntum haka Allah yace Allah yana tare da ku duk inda kuke to wannan ita ce wadda ake malaman tauhidi suke ce mata al-ma'iyatul amma wato Allah yana tare da halittarsa ko ina suke baya rabuwa da su da sanin sa yana sanin duk abinda mutane suke duk abinda kowa yake to akwai kuma al-ma'iyatul khassa shine Allah yana tare da bayinsa kebantattu zababbu ta yana tare da su da wato taimakon sa da tsarin sa wato taimakon Allah ba zai gushe ba gabarun su tsarin Allah da kiyayewarsa da kiwon sa ba zai rabu da su ba ita ce irin ma'iyar da ta kasance da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Sayyidina Abubakar yayin da Sayyidina Abubakar yace ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana da ɗayan su zai sunkuya ya duba karkashi da ke tsakanin kafafunsa guda biyu wallahi zai gan mu ya Rasulullah sai yace ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma menene zatonka da mutum biyu da na ukun su shine Allah taqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana yayin da yake ce ma abokinsa Abubakar la tahzan kada kai bakin ciki inna Allaha ma'ana Allah na tare da mu to wannan ita ce ma'iya khassa wa illa ay Allah yana tare da bayinsa ko ina amma ba kowa ne Allah yake tare da shi da tsarinsa da kiyayewarsa da taimakonsa ba wannan sai zababbun bayi ita ce sune suke da al-ma'iyatul khassa to wadda take a wannan ya nuna mana aminci wato tsoro sifa ce ta dabi'ar dan adam wanda hatta annabawa zai iya samu gashi annabin Allah annabawan Allah Musa da Harun tare da girman matsayin su amma suka ce suna jin tsoron wato wani mummuna abu ya faru gare su dan haka ba rashin imani bane ba rauni bane dabi'a ce ta dan adam dabi'a ce shi tsoro dabi'a ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa yayi ma mutane ni'ima na ba su aminci daga tsoro wala ubaddilannahum min ba'di khawfihim amna zan musanya musu bayan tsoron su da aminci kuma yace wa amanahum min khawf ya amintar da su daga tsoro saboda haka shi yasa Hasanul Basri da aka bashi labarin Amir ibn Abdullah wanda ake ce masa al-Kurs cewa a wataran zaki yazo ya tare hanyar da mutane za su je su sha ruwa aka tsaya aka charko sai Amir kawai ya tafi yaje ya debi ruwa kuma zakin bai masa komai ba sai aka tambaye shi me yasa kai haka yace ai ji yayi a zuciyarsa yace bai kamata hantarsa ta yi motsi na tsoro ba bayan kuma Allah ya kamata ya ji tsoro shi yasa sai ya tafi sai zakin bai masa komai ba shine Hasanul Basri yace kada ku rudu da wannan magana shi tsoro na dabi'a yana nan domin gashi annabawan Allah ma sun yi shi kada ku dauka kan cewar wai Amir ya kai wani mataki wanda yake har babu tsoro na dabi'a tare da shi ba haka bane saboda haka kada mu fahimci wannan akwai abin da yake na dabi'a ne wanda wannan baya fitar da annabawa daga sifar su ta bashariya ta cewa su mutane ne kuma wannan ayar ta nuna mana kan cewar abin da yake bada aminci daga tsoro abin da yake kore tsoro a cikin zuci shine sanin wato sanin kusanci wato aminci da Allah shine Allah yake musu la takhafa innani ma'akuma, kada ku ji tsoro, ni ina tare da ku. To kai da ba a gaya maka innani ma'akuma ba, yaya zaka samu wannan amincin cewar amincin da zai amintar da kai daga tsoro ni da kai ga magarin mutane? To wannan shine sai mu riko da abinda yake kawo alma'iyyal khassa. Menene yake kawo alma'iyyal khassa? At-taqwa wal ihsan, tsoron Allah da kyautata bauta ga Allah. Kyautata bauta ga Allah da zata baka kusancin Allah, da zata baka waliccin Allah, yanda zai zamanto Allah yana tare da kai koyaushe. Allah ta'ala yace inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, Allah yana tare da waɗanda suke taqwa kuma waɗanda suke su ne masu ihsani. Dan haka idan mutum yayya kokarin dabbaka waɗannan sifofi a cikin rayuwarsa, to ku Allah zai bashi aminci daga tsoro, shine ya samu at-taqwa, shine ya zauna lafiya da Allah, ya tsare iyakokin Allah, ya zauna lafiya da Allah. Sannan da ihsani shine wato kyautatawa wajen mu'amala da Allah ta hanyar kusantarsa. Na'am.
فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم بدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
نعم. الله يأتي فأتياه الله يأتي توكجي مسا كوبيو وتوكجي وجم فرعون tunda yanzu ku wato yayin da Allah ya ce muku kada ku ji tsoro, to dan haka tunda ya ba ku aminci, Allah ya ce asma'u wa ara, ina ji ina gani, wannan tabbatar da sifar sam'u wal basaru ga Allah, ina ji ina gani, wato babu abin da yake buya da gare ni na wani sauti da za a fada ko kuma wani abu da zai faru ba tare da na gan shi ba na ji shi, to dan haka ku je masa faqula, ku ce masa inna rasula rabbika, mu manzannin ubangijinka ne. Aka danganta shi da yake da'awar cewa shi ne ubangijin wasu, sai suka ce mu manzannin ubangijinka ne, ba su ce mu manzannin Allah ba ne ko mu manzannin ubangiji ne, sai suka ce manzannin ubangijinka ne. Tun daga nan an saukar da shi daga kujerarsa, ba a yadda da wannan makamin nasa ba, an sauke shi. Fa arsil ma'ana bani Isra'il, dan haka ka saki bani Isra'il su tafi tare da mu, wato ya zuwa ga kasar Sham wadda ita ce kasar iyayensu, domin su a matsayinsu na baki da suka zo kasar Misra sanadiyar zuwan annabi Yusuf da ya ce a zo da iyayensa da ƴan uwan ga baki daya, shi ne dalilin zuwansu, sun zamanto baki. Shin zalincin fir'aunonin Misra sai suka mayar da su saniyar wari, suka zamanto su ba su da haƙƙin zama ƴan ƙasa duk da shekaru masu yawa da suke suna zaune a cikin wannan alƙaryar, amma sai suka zamanto bayi. Saboda haka saƙon Allah ga saƙon da annabi Musa aka umarce shi ya gaya ma Fir'auna shine wato ya saki bani Isra'il, amma wannan bai hana ya kira shi zuwa tauhidi ba, ya yadda da Allah, saboda koda annabi ba a kira shi da ya bayar da ya zo da shari'a ga waɗansu mutane ba, wannan ba zai sanya shi ya ga waɗansu mutane suna kan munkari ba tare da ya shiryar da su ba, kamar yadda annabi Yusuf ne da aka tambaye shi akan fassarar mafarki, kafin ya fassara musu mafarki sai da ya kira su zuwa ga tauhidi. sai da ya kira su zuwa kadaita Allah, saboda annabawa ba sa ganin shirka su shiru. To shi yasa sakon annabi Musa asalinsa, wato sakon annabi Musa asalinsa ga bani Isra'il ne, kan su imani da shi kuma su bi shari'ar da yazo da ita. Amma kafin nan sai tukuna sun an tsirar da su, da an tsirtar da su daga Fir'auna, sun zamanto al'umma, to sannan a ba su wannan shari'ar. Shari'ar annabi Musa bata zo ga mutanen Kiftawa ba, amma kiransa ga tauhidi, ga kiransa da ya yi mafir, ya kira Fir'auna zuwa ga tauhidi, da kuma abu na biyu, dan abu biyu ne ya kira Fir'auna zuwa gare shi. Na farko ya yadda kan cewa su manzannin Allah ne, dan haka ya yadda da Allah. Sannan na biyu ya saki bani Isra'il ya daina azabtar da su. Wala tu'azzibhum, kuma kada ka azabtar da su, wato ka kyale su daga wannan bautar da ka sa su suke yi, dukkan wani aiki na wahala kamar gini, kamar haka, kamar daukan kaya masu nauyi, to duk bani Isra'il ne suke yi. Babu mamaki duk ginin pyramid nan da suka yi, watakila duk su ne aka sa su suka rinka yi wannan manya-manyan ginin nuka, wanda tun lokacin fara'ina aka yi su. Kuma mun san ana cewa Abu Gharib, wanda yake a can kudancin Misra, shi Fir'aunin zamanin annabi Musa, kamar yadda malaman tarihi suka ambata, shine ya gina shi. To ba mamaki duk wani aiki na wahala, kamar yadda malaman tafsiri suka ce bani Isra'il ne, to wanda yake wannan su ne suke yi. To wanda yake azabtarwa ne, Allah ya ce wala tu'azzibhum, kada ka azabtar da su. Qad ji'naka bi ayatin min rabbi, hakika mun zo maka da hujja daga ubangijinka, wanda take nuna gaskiyar cewa mu manzannin Allah ne. Wannan ayar ita ce hasken kyallin hannu da kuma sandansa ya koma macijiya, su ne ayoyi guda biyu da aka so ma zuwa ma Fir'auna da su, wanda ya nuna cewar fa'idar mu'jiza dama kenan, kamar yadda muka ambata, ta sanya wanda ake kiransa ya zuwa ga Allah ya gaskata cewar wannan abin ya fi karfin yin mutum, wannan sai ya sanya shi ya yi imani. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda, kuma aminci ya tabbata akan wanda ya bi shari'a. Wato assalam anan yana da ma'ana assalamatu wal ikram, wato aminci, kubuta daga dukkan abin ki, da kuma darajtawa, martaba ta tabbata ga wanda ya bi shari'a, wato ba ga wanda yake a ya tara mulki na Fir'auna ba. Tunda kun san Fir'auna ya ce ma mutanansa domin ya rude su, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yudin, falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Ha Fir'auna sai yace yanzu ni ne nafi koko wannan wai annabi Musa ne wulakantacce, ƙarya yake yi, ya sifanta shi da cewa mahin wala yakadu yubin, bama da kirma yake iya magana saboda nauyin harshe. Wannan nauyin harshe a kusa a cikin kissoshin Isra'iliyat an ce wata ran annabi Musa yana zaune a kan cinyar Fir'auna, sai ya ja, sai ya finciki gemunsa. Fir'auna guda a finciki gemunsa, sai ya ce sai ya yanka shi. Sai uwar ta ce a'a, ai sai matar ta ce a'a kada ka yanka shi, shi wannan yaro ne bai sani ba. Ya ce a'a, wannan alama ne cewa shi ne yaron da mulki na zai gushe a hannunsa tun da ya min wannan abu. Sai ta ce to kai masa jarabawa mana, kawo masa garwashin wuta da dabino, ka ga wanda zai dauka. In ya dauki dabino, ka san ya san komai. In ku ya dauki garwashin wuta, tunda yana kyalkyali, ka san bai sani ba, yaro ne. To sai ya sa hannunsa akan garwashin, ya kai bakinsa, sai ya kona harshen. To shine ya samu wannan nauyin harshen. To wannan kissa ce Isra'iliya gaskiya. In banda haka, sai za a yaro ya kama garwashi da ya jefar ba har ya kai baki. To amma dai haka Ibn Kathir ya ambace ta daga cikin malaman tafsiri, amma bai faɗi wani sanadi gare ta ba, saboda haka tana daga cikin Isra'iliyat, bal ba ma a danganta ta zuwa ga Abdullahi ibn Abbas ba, ko malaman tafsiri duk haka suke ambatanta. Kissoshin Isra'iliyat ana ya halatta a riwayarsu, shi yasa malamai suke ambatansu. To wannan wai rashin iya maganarsa shine walayaka, wannan kunan harshen shine ya sanya shi waɗansu haruffa ba sa fita, shine walayaka biyubin. Yace me yasa ba a saukan masa da wundaye na zinare ba daga sama, ko kuma mala'iku su rinka tafiya tare da shi suna gaskata shi. Fastahaffa qaumahu, sai ya rena hankalin mutanansa. Fa atsa'u, sai suka bi shi. To saboda haka yayi abinda zai rena hankalin mutanansa, sai annabi Musa ya nuna masa cewar ainihin daraja da kubuta daga dukkan aibi ga wanda ya bi shari'a ne, ba ga wanda ya tara abun duniya bane, ba ga wanda ya zo da wundaye na zinari bane da iya ado da sauransu, ba da wannan bane, da wanda ya bi shari'a ne. Inna qad uhiya ilaina, mu hakika an yi wahayi zuwa gare mu, inji annabi Musa da annabi Harun, annal azaba ala man kazzaba wa tawalla, cewa azaba ta a duniya da lahira ta tabbata akan wanda ya ƙaryata abinda muka zo da shi na wahayin Allah, wa tawalla kuma ya juya baya bai yi imani ba. To da suka zo suka faɗa masa haka, wato kaga nan sun tabbatar da kan cewar idan ya ƙaryata to azaba za ta tabbata a gare shi a duniya da lahira, mulkinsa zai koma ya zamanto azaba, kuma ƙarshensa zai zamanto a cikin azaba. To da suka gaya masa wannan saƙo, to sai ya fuskance su, domin wato ba wai dan kan shi kan kansa ba, domin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, ai su shi Fir'auna ya sani da tunda yaga ayar annabi Musa ya san cewa wannan daga Allah ce. Qala laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basa'ir wa inni la'adhunnuka ya Fir'auna masbura. Allah annabi Musa ya ce wallahi ka sani cewa ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi illa Ubangijin sammai da ƙasa domin su zamanto hujja. Kaga annabi Musa ya ce ka sani, ya ce ya sani, kuma kamar yadda Allah ya ce wajahadu biha wastaqanata anfusuhum dhulman wa ulwa, suka yi musu da ayoyin Allah tare da bayan sun sami yaqini akan ayoyin saboda zalunci da girman kai. To saboda haka muhawarar da Fir'auna yake tare da annabi Musa ba wai dan abin bai bayyana gare shi bane, yana so hujja ta ƙara bayyana a gare shi, muhawarar da yake yi dan wato yayi wasa da hankalin mutane dan ya hana mutane su imani. Sai ya ce qala faman rabbukuma ya Musa, sai ya ce to kai Musa, to ku wane ne ubangijin naku ya kai Musa? Sai ya fuskanci annabi Musa da khitabi, tunda shi ya fahimci cewa shi ne jagora, tunda daga kuma dukkan alamu da cewar shi ne yayi aka rene shi a gidan annabi Musa, a gidan Fir'auna, kuma shi ne Fir'auna ya kokarin ya kashe har ya tsira, saboda haka ya san cewa shi ne jagaba wajen sakon. Shi annabi Harun mai taimako ne, tunda wajen fadar annabi Musa yana fada kamar yadda malaman tafsiri suka ce ihtimali fuskar shi ne annabi Musa yana fada, annabi Harun yana gaskata shi, imma da ƙarin bayani wa imma da ishara ta kan cewa haka ne. To saboda haka da yace wane ne ubangijin ku kuku biyu, sai ya fuskanci annabi Musa da fitsari, kai Musa wato kai ka bani amsa. Ya tambaye shi domin wato mutanen gari gabaki daya itikadin su shine Fir'auna shine ubangijin su. To tunda ku kunce ne mu ku manzannin ubangiji na ne, ni kaina ina da ubangiji, to ku wane ne naku ubangiji? Kamar yadda yace a cikin suratul shu'ara qala fa ma rabbul alamin, wane ne ubangijin talikai? To sai annabi Musa ya bashi jawabi, yace qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, yace ubangijin mu shine wanda ya bamu kowane abu halittarsa sannan ya shiryar da shi ya zuwa gabin wannan tsarin halitta. Wato kowane abu Allah ya bashi halittarsa, kun ga istidlali da tauhidin rububiyya. Fir'auna ya san bai halicci komai ba, kuma ya san kowane abu yana da halittarsa ta daban, a cikin jinsin kowane halitta halittar mace daban, halittar namiji daban, halittar rana daban, halittar wata daban. Kai gabaki daya abinda ake karantawa a cikin ulumut tabi'iyya shine wannan, alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, Allah ya bamu kowane abu halittarsa kuma ya shirye da shi zuwa gaban halittarsa. Zan baku misali daya wanda kwanan nan naga ana ta yada shi, wani tsuntsu ne mai kamar kaza amma yafi kaza, amma girmansa kamar kaza yake, amma zaka ga wuyansa ja baki da ja da yellow ne, a Australia ake samun sa, ana ce masa Australian incubator bird, incubator bird, ko kuma suna ce masa mount builder, mount builder mai gina wato dutse tsauni, mai gina tsauni kwarai. in kana so ka ga sirrin wannan ayar wato kai tunani akan wannan dabba wannan tsuntsun sun yi bayanin sa tsuntsu ne wanda matar aikinta biyu aikinta ta zo ta duba aikin da miji da namijin yayi idan aikin yayi ta yadda in aikin bai yi ba ta kauda kai sai ta tafi wani waje sai ya sake daukan watanni ya sake aiki me aikin mijin me aikin namijin shine gina sheka shekar da za ta je ta aje kwai a ciki aiki na biyu shine ta yi kwai din ta yi kwanci kuma in ta yi kwai ba ta kwanci tana yin kwai sai ta tafi ta bashi shi mijin namijin abinda zai zo yake abinda yake zuwa yi zai zo yayi haka haka mai zurfi wajen mita biyu kasa kuma mai fadi wajen mita shida kusan girman daki sannan ya zo ya rinka dauko ganyaye da yayi da bushi da ciyayi da kasa ya ta tittilawa ya ta tittilawa yana gini yana gini in ya cike ya zo daidai kasa ya ci gaba da gini har sai ya kai gini kusan rubin daki kusan mita 15 sama daga mita 10 zuwa 15 idan ya gama ginin sai matar sai ta zo in ta zo sai ta haƙe shi wato kafafun su manya ne faka-faka suke da kafa sai ta kwaye ginin ta sa bakinta in ta ji yayi mata shikenan sai ta ci gaba da ginin sai ta yi kwanci in ta ji bai mata ba kawai sai ta juya ke tafiyarta sai ya bita in ya bita in ta je ta samu wani wajen sai ya ci gaba sai ya dauki watanni wajen wata 7 yake kafin yayi wannan ginin idan ya sake yin wannan ginin yayi mata ta zo to sai ta shiga sai wata 7 tana kwai bayan kowane kwana 3 za ta yi kwai guda daya har ta yi waɗannan kwayaye kuma kwayayen wato akwai kafa a cikin kwayayen kafar kwayayen kamar irin kun san irin robar irin biskit din da ake sanya ice cream a ciki kasa tsukakke ne sama yayi fadi ko to haka a kafar suke a cikin kwan yanda iska daga can kasa iska ba za ta shiga ba amma daga sama iska za ta shiga da yawa idan ta gama kwan sai ta tafiyarta dan tsakin idan wato ya tashi idan Allah ya halice shi sai yana shan iska kadan yana ƙara girma yana buƙatar ƙarin iska sai ya rinka kartar wato bawon kwan bawo za a ce masa bawon kwan sai ya rinka kartarsa sai ya rinka raguwa saboda kauri gare shi ko yaushe ya ragu sai ya zamanto kafar iskar ta daɗa ƙara ƙaruwa sai iska mai yawa ta ƙara zuwa yana shakar iska yana budewa har sai ya fito daga cikin kwan yana fitowa kusan a cikin sanin ɗan adam shine kadai tsuntsu da yake fitowa da cikakken halittarsa da gai hatta gashinsa yana tare da shi yana fitowa sai ya rigingine haka kawai zai yi rigingine yana fitowa haka Allah ya kimsa masa sai ya rigingine yana yin rigingine to sai ya kama da wannan kamfaceciyar kafar tasa sai ya kama yayi wannan yayi yana yaye shi yana yiwo sama haka zai yi wata wajen wata 3 yana wannan tafiyar har sai ya fito yana fitowa idan mace ne sai ya tafi abinda uwar ta yi in namiji ne sai shi ma ya tafi yana neman inda uwar ba za ta zo ta kawo masa abinci ba sabanin sauran dabbobi sauran tsuntsaye zai tashi da karfinsa na neman abinci kuma in namiji ne yana cin abinci sai ya je shi ma kuma ya so mai yin wannan wazifar tasa wannan gidan waye koya masa wani alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada kowane abu Allah ya tsara masa halittar kuma ya shiryar da shi sannan ku ce ba Allah hatta wato kuma wani abun mamaki wanda ban gaya muku ba wato shi namijin yayin da aka yi wannan shekar ba zai tafi ya batta ba matar tana ciki yana da wani aikin saboda sun kiyasta sun ga dole dumin wajen ya zamanto daraja 33 degrees centigrade, 33 degrees Celsius. Idan ya wuce kadan sai da kawo kasa, sai da kawo kasa dan zafin ka da yawa ya kashe ƴaƴan. Idan zafin ya ragu, zafin ya idan zafin ya karu, in zafin ya karu sai je ya bude ya bude ya bude inda iska za ta ƙara shiga dan yayi wukasa. Waye bashi thermometer wanda zai rinka gwadawa, kuma banda ma thermometer din hatta humidity wato danshin wajen shi ma danshin wajen 99% haka suka kiyasta. Wannan haka abu ne da duk musulmi ya kamata a ce mu ne muke wannan, amma wannan tura malaman biology su suka bi suka yi wannan abu, suka je suka kiyasta suka ga wato hatta danshin wajen shi ma idan ya ji danshin yayi kasa to ya san zai cuci kwan, sai ya je ya nemo rubabbun abubuwa, rubabbun yayi ya zuba a ciki, ya zuba domin ya zamanto danshin ya koma daidai wannan 90% humidity. Kaji irin wannan tatsauri shine su kansu scientists suka ce wannan yana ɗaya daga cikin abinda evolution na kan cewar wato kowa abu ya halicci kansa ne kawai ya rinka wato yau da gobe ce ta sanya shi wato ya rinka canzawa domin ya dace da yanayinsa da sauransu. Kace evolution ba zai bada bayanin wannan ba, ya fi ƙarfin evolution. To gabaki ɗaya abinda ake ce ma ilimin genetics wanda yake tabbatar da halittar kowa da kowa shine wannan. Allah ya ba mu kowa halittarsa yanda baya buƙatar ce wani ya zo ya koya masa, kawai haka Allah ya halitta. Ba kuma masana'anta bace wadda za a ce akwai waɗansu, yanzu kamar za ka iya cewar ana yin chips, dan ƙanƙanin chip mai kamar kan pin wanda za a sanya abubuwa da yawa na abubuwan sha'anin computer, amma ka san irin abun da irin masana'anta mai wannan take buƙata na ma'aikata na injina na mashin na rashin hutu, ba sai da shift, ƴan safa na yi, ƴan yamma na yi, ƴan dare na yi, saboda a tabbatar abin yayi. To hali aikin mutum kenan, amma aikin Allah babu wani wanda yake nan wanda zai ce ayi abin a haka. Haka Allah yayi da umarninsa thumma hada, ya shiryar kuma kowa dole. To wannan banda kawai dabbobi, banda kawai halitta masu rai, hatta waɗanda ba su da rai, duwatsu da tafiyar ƙasa da tafiyar taurari da tafiyar wata da sauran halittun Allah duk haka suke. Kowa Allah ya bashi halittarsa. Yanzu gravitational shi kansa abin da yake rike ƙasa take tafiya a yanda take tafiya, yanda ba ta canzawa, da ake cewa akwai gravity da sauransu, duk ba tsarin Allah bane, kowa da halittarsa, kuma Allah ya shirya da shi zuwa ga wannan. To annabi Musa sai ya kafa masa hujja da wannan dalilin rububiyya, ya san cewa ba shi da bayani, dan duk wanda ka fuskance shi da rububiyya ya san ya gajiya, ya san Allah shine kadai ne yin wannan. Akwai wani tafsiri da malamai suke kawowa na allazi a'ta kulla shay'in khalqahu, sai su sanya al-maf'ulul awwal shine khalqahu, shi Allah shine wanda ya bama ko shine ya bama halittarsa kulla shay'in dukkan abu, shi ma wannan ma'ana ce mustaqima, dukkan wani abu da Allah ya halitta Allah shine ya bashi. In mutum ne ya halitta, Allah zai bashi iskar da zai shaka da ruwan da zai ci da abincin da zai ci da dabarar da zai sarrafa wajen zamansa da sauransu. Idan sauro ne, shi ma Allah zai masa katon mutumin da zai rinka kwasar jininsa, ya rinka kwasar jinin nasa. Kowane abin da Allah ya halitta, Allah ya bashi komai. Allah ya bashi komai. Ita ma wannan ma'ana shi wani ya daga cikin sirrin Al-Qur'ani. Ka ga magana ɗaya, aya ce guda ɗaya, amma ta ɗauki fuskoki waɗanda suke ingantattu na ma'ana. To wannan ya daga cikin hikimar dalili akan ayar Al-Qur'ani. To da Fir'auni ya ji wannan hujja, shi yasa wato Az-Zamakhshari yake cewar wato abun mamaki irin wannan jawabi da annabi Musa ya bayar. A taƙaice, a isa matuƙa wajen yanke hujja, a kuma isa matuƙa wajen ba da fa'ida. Wato babu wata hujja da za ka kawo ma Fir'auna da za ta sanya shi rasa abin da zai ce sai wannan. To dan haka da ya ji wannan, aka gaya masa wannan, to sai ya bar kuma batun hujja, sai ya koma kuma daba, sai ya koma hauka, sai ya koma mushagaba, sai ce qala fa ma balul quruni al-ula. Na'am, yace qala fa ma balul qurunil ula yace to menene labarin alqarnu wato qarnoni al'umai al'umman da suka riga suka gabata fa su kuma me zaka ce akan su kaga zai hada shi fada da mutane idan yace ai abin nan sun mutu cikin shirka da tauhidi sun halaka yace a wato iyayenmu da kakanninmu sun halaka abinda zaka ce kenan sai abin ya koma daba ba hujja ba to shine sai ya dauke jawabin daga magana ta hankali ya koma magana ta abin nan ta hargowa sai ya koma hargowa ko kuma yace to menene hukuncin abinda muka riga muka gina iyaye da kakanni da al'adunmu zaka ce ya kenan al'adunmu ba daidai bane in kace ba daidai bane kaga shikenan ya samu abinda zai zuga mutane alu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum alkibriya fil ard ka zo ne ka kawar da mu ka juyar da mu daga abinda muka samu iyayenmu akai ya zamanto ku ne kuke da girma to sai ya koma ya zuwa ga wannan hargowar qala sai annabi Musa ya bashi jawabi yace qala ilmuha inda rabbi yace ilimin abinda waɗannan ya shafi waɗannan al'umar da suka wuce yana wajen ubangiji na ni ba ni da sanin makoma makoma ta Allah ce Allah shine kadai zai hukunci akan bayinsa fi kitabin kuma wannan ilimin yana cikin littafi a rubuce la yadhillu rabbi ubangiji na ba abin da yake buya a gare shi wala yansa baya mantuwa shi ko fir'auna ya san yana mantuwa ya san abubuwa da yawa sun buya gare shi bai sani ba shi yasa sai ya faɗi wannan domin ya dada ƙara wato yanke hanzarin sa a cikin wannan jawabi na annabi Musa alaihi salatu wassalam da yace ilmuha inda rabbi ilmun su yana wajen ubangiji na fi kitab a cikin littafi malamai sun yi istinbadin cewar idan Allah da kansa yana sa a rubuta abu bayan baya ba abin da yake buya a gare shi kuma baya mantawa dan haka ilimi yana buƙatar rubutu ilimi yana buƙatar rubutu ka rubuta ilimi domin ka kiyaye shi domin Allah ma ya rubuta ilimi gashi tare da cewar shi ba abin da yake buya a gare shi kuma baya mantawa waɗansu sun fassara la yadhillu rabbi bi ma'ana la yuqti'u rabbi ubangiji na baya kuskure amma a wannan makamin wannan tafsirin wanda yake shi ne ibn al-a'rabi domin ad-dalal ana amfani da shi bi ma'ana al-ghaybuba abin da ya buya wato babu abin da yake buya daga Allah ya zamanto bai san shi ba kuma wanda ya sanin baya mantawa so daga kaga kenan ba abin da zai kubce masa to wannan ya nuna muhimmancin ilimi ai muhimmancin rubutu kuma yawanci abinda mu yake cutar mu rashin rubutu ba ma rubuta ilimi shi yasa sai kaga wato an tafi an bar ilimi mai yawa a cikin kirji amma da mutum da za a rubuta komai kankantar abinda zaka rubuta in ka rubuta shi sai kaga na farko dai ba abinda yake kiyaye ilimi a hakikanin sa irin rubutu wani zai tashi ya faɗa abinda ka faɗa daga abinda ya fahimta kai ko ba shine kake nufi ba amma inda kai ne ka rubuta da hannunka kaga ba za a yi masa wata mummunan fassara ba kuma kai ka san ma abin a wani yanayi ka faɗe shi wanda wani lokaci an fahimci maganar taka amma aka fitar da ita daga yanayinta da lokacin da ka faɗe ta da halin da ka faɗa sai a bata wata fassara amma in kai ne ka rubuta da kanka duk kai maganin waɗannan abubuwa to wannan wato istinafi ne wato istintaji ne da malamai suka yi Imam Al-Qurtubi shi ya zakulo wannan fa'ida wanda wannan ya kamata ya zaburar da mu kan mu kula da sha'anin rubutu a cikin rayuwarmu musamman waɗanda suke da hasken ilimi ɗaliban ilimi a zamanto ana da himma wajen rubutu in har ni ma da nake faɗa din subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم اهدنا واهد أبناءنا اللهم ارحمنا وارحم آباءنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الزحف. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.